جئ لنا من أمرنا رشدا. Da cikin addinai na da da na yanzu da muke cikin wato addinin musulunci, ba wani addini da ya samu gata na tsaro wanda gurbata ba ta shigarsa sai addinin musulunci. Wannan addini na musulunci, idan wani yayi kokari dan cikin sa ko kuma wanda yake wajensa yayi kokarin canja wani wasali, misali akan wani harafi, to dan da nan za a yi saurin gane shi ko dai ya bayyana ga mutane cewa kuskure yi ko kuma akwai rashin sani a tare da wannan abin da ya aikata. Waɗanda ke kasancewa iyaye na kowa da kowa a cikin al'umma, sawa'un masu kuɗi ko masu arziki ko talakawa, kuma mutumin da yake yawo a kan titi, inda kusan ka iya cewa bambancinsa da dabba shi ne shi yana iya magana, ita kuma dabba ba ta iya, to duk waɗannan al'ummai sukan kasance ƴaƴa na malumma. Su kuma malamai sun samu wannan daraja ne saboda gado da suka samu daga gurin annabawa. Su annabawan nan ba su bar dukiya ba ta zinariya ko azurfa, face sun bar ilimi ne kawai, wanda ya rike shi ya yi riko da abu da yake mai girma. Masu sauraron mu, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman wanda yake zuwa muku daidai wannan lokaci daga sashen addinin musulunci. Kamar yadda sanarwa ta gabata, muna tare da ɗaya daga cikin malumma na wannan gari na mai albarka na Kano, Dr. Muhammad Zani Rijal Lemo, wanda za mu tattauna da shi akan al'amura da a yanzu suke gudana. Malam, ina sake sallama gare ka karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu tattauna a game da matashiya da kusan ka iya cewa kamar yayin satin da ya gabata ana ta samun wato sabanin fahimta ba tun daga yanzu ba dangane da wannan mas'ala, ita ce mas'ala ta mawlidi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ke nuna cewa alama ce ta kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To akwai abubuwa da dama kusan da suke faruwa wanda kusan mu a wannan nahiya ta mu ma iya ganin sa kamar mu ce baƙo, amma wannan tuni kasashen da suka ci gaba kamar yadda satin da na faɗa suka riga suka mai da matsalar an riga an yi bayani akan ta. Muna kuma fata, ina daɗa addu'a, Allah ya kaimu wani lokaci da mu ringa kokarin ma haɗa malumma waɗanda suke da mabambanta ra'ayi su zo su tattaunawa ta ilimi ba tare da zagi ko cin mutunci ko wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani ba, domin ilimi bai gaji haka ba. Duk da kaji an fara wannan, to kuma an shiga wani abu da ba za a iya sanin sunansa ba, sai dai an rada mawa wani sunan sabo. Akan makan lahu, zan so ka fare mana matashiya a game da wannan al'amari mai girma.
Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka, in kuma masu saurare a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato tattauna mas'ala mai kama da wannan abinda ya shafi maulidi na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, mas'ala ce da aka dade ana magana akan ta. Malamai suka dade suna rubuce-rubuce akai, kowa ya kan fadi iya abinda ya sani dangane da wannan mas'ala. Idan har gari ya koshi da ilimi, karatu ya bunƙasa a guri, to irin wannan tattaunawa ba ta tada jijiyoyi, ba ta samu wani yanayi na hatsaniya ko rigingimu, balle har akai ga doki-doki. Domin duk abin da aka ce ilimi shi zai hukunta shi, shi zai yi hukunci a kai, to wannan abu ya fi komai sauki. Sha'ani na taro don tunawa da haihuwar annabinmu annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, sha'ani ne wanda za ka iya tattauna shi ta fuskoki guda hudu. Fuska ta farko, za ka iya tattauna wannan abu ta ansa tambayar shin wannan taro da bukukuna su ne suke nuna alama ta soyayyenmu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Rashin yin wannan taro ko rashin
rashin halartar irin waɗannan bukukuna shin yana zama alama ta kiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam? Gaba ta biyu da ya kamata mutum ya yi magana akai, shin yaushe ne ma aka fara yin wannan tarurruka da irin waɗannan bukukuna, a wani zamani ne, su wane ne suka fara? Sannan gaba ta uku, shin su wane ne suka nuna ba su yadda ayi ba, ko bai dace ayi ba, ko ba sunna ce yi ba, bid'a ce yin hakan? Wasu kungiya ne, ko wasu malamai ne da suka fito kwanan nan, ko kuwa wani abu ne da daɗe? Gaba ta uku, ko kuma gaba ta hudu, shin maulidi ko taron maulidi idan har ya tabbata bai zama sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba, to shin zai zama cikin bid'o'i waɗanda za ka kira wasu hasana, wato bid'a hasana, ko ku a'a? Na tabbata ansa waɗannan tambayoyi guda hudu za su ba mai sauraro wata dama ta ya fahimci shi wannan batu da aka dade ana cece ku ce a kansa. Na farko, gaba ta farko, shin taron maulidi shi ke nuna soyayyar mu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ta yadda rashin sa zai nuna kiyayyar mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama? Babu shakka abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa, hatta ga waɗanda suke taron, da waɗanda suke mara masa baya, da waɗanda ba sa mara masa baya, a da da yanzu duk sun yi imani, sun yadda, sun gamsu cewa wannan taro sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su san shi ba, ba su taɓa yin shi ba. Kowa ya yadda cewa tabi'ai almajiran Annabi, sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su taɓa yi ba, ba su san shi ba. Kuma duk mun yadda cewa almajiran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato atba'ut tabi'in, ba su san shi ba. Kai hatta taba'ul atba', irin su Malik, su Shafi'i, su Imamu Ahmad, su Sufyan al-Thawri, su Sufyan ibn Uyayna, su Abu Zur'a, su Abu Hatim, su Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, su Muslim ibn al-Hajjaj, su Abu Dawud, su Tirmidhi, su Nisa'i, su Ibn Majah, kai ta ambaton waɗannan manya-manyan malamai da aka yi a tarihi wanda har yanzu muke amfana da ilimin su, duk cikin su ba wanda ya san ma wannan taron, ballanta na yayin shi. Kaga idan za mu yi adalci gare su, su mu ba su matsayin da Allah ya ba su, ba za mu taɓa yadda mu ce wannan taro shi yake nuna alamar san Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin muka faɗa haka kamar muna hukuntawa cewa su ba su san Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ba wanda isa yayi ƙarfin hali ya faɗa haka, ba na jin akwai wanda zai iya faɗa haka. Soyayya dai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya nuna masa soyayya irin yadda sahabban su suka nuna masa. Abu Sufyan lokacin da ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa, ya koma yana gaya ma Qurayshawa, yana cewa wallahi shi bai taba ganin wani basaraki ko mai mulki ko mai iko ko mai sarauta da sahabbansa suke san shi, suke girmama shi ba irin yadda ya ga sahabban manzo Allah suna yi masa. To ashe kaga ba abu ne mai sauki ka ce wannan jerin gwanu na al'umma ba, da tafi kowa tsarki a tarihi, ka ce su ba sa san manzo Allah, ko suna kin manzan Allah, ko ba su san yadda ake san manzan Allah, ba na jin akwai wanda zai iya faɗa haka. Kamar yadda babu wani wanda zai iya ƙarfin hali ya fito ya ce akwai wani abu na su na nuna manzan Allah soyayya da waɗannan ba su san shi ba, ba na jin akwai wanda yake da ƙarfin hali da zai faɗa haka. Ashe kaga mun yi ittifaki akan cewa in dai soyayya ce za a nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu wacce ta kai irin wadda sahabbai suka nuna masa, babu wacce ta kai irin wacce tabi'ai suka yi, babu wacce ta kai irin wacce tabi'ut tabi'in suka yi, babu wacce ta kai irin waɗannan wacce waɗannan a'imma din suka yi. Ashe kenan wannan al'amari, law kana khairan nasabatuna ilayhi, da shi ne mafi alkhairi yin hakan, to da sun riga mu, da ba za mu riga su, ba za mu yi musu fice a nan ba. To ashe kenan bai kamata ya zama alama ba, menene alamar? Ina jin a garin nan babu wani littafi da aka yi imani yana fadar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙoƙinsa akan wannan al'umma da martabarsa da darajarsa irin littafin ash-shifa ash-shifa na qabiyya littafin ash-shifa littafi ne da an jima shekaru masu yawa ana karanta da shi a ƙasa mun karanta amma da dai ba mu taba ga inda ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin soyayyarsa ba a yi wannan taron tare da cewa a zamanin qabiyya akwai taron amma bai san bai ambace shi cikin alamomin sunnan Allah ba kuma a je a duba ash-shifa a ciki akwai babi na alamatu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su daya bayan daya amma har ya gama bai ce a yi taro da gangami ba ko a yi abinci a wata rana a shekara sai faɗa ba ba na kuma jin akwai wanda yake da dardar a zuciyarsa cewa ko qabiyya an yi akwai na san manzo Allah ana ji akwai wannan kuma ba na ji akwai wanda yake ganin cewa qabiyya din nan bai ba manzo Allah hikinsa ba babu sai ya kasance da ya zo gaya mana alamomin san Annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko da ya nuna cewa ita ce kashin bayan alamar so ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce koyi da shi da riko da sunnarsa da aiki da abin da ya zo da shi ya ce idan har ka ga wani yana da'awar san Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tsinci kani da wannan to ka tabbata ba gaskiya yake da'awar sa ba ba a gaskiya ba dan da gaskiya yake da'awar sa ba ci law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake masa da gaskiya ne to da ka bi shi so da kafa domin wanda duk yake son wani to zaka ga yana bin shi sau da gaba baya so ya saba masa baya so ya yi masa abin da zai jawo masa hushinsa gaba ta biyu wadda ita ce to yaushe ne aka fara abu idan har mun yadda wanda bana jin akwai zai ji akan wannan gani na karanta hatta waɗanda suka bawa abin kariya suka ce a iya yi sun yadda cewa manzon Allah ba shi ya ce a yi ba ba sahabbai suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba in ka duba husnul maqsid fi amali al-maulid nasiyuti ya bawa abin kariya ya yi kokarin ya tabbatar da abin amma abin da yake farko bid'a ce da wani sarki ya fara kirkira a Erbil cikin kasar Iraki cikin arewacin Iraki cikin yankin da Kurdawa su wani sarki ne a zamanin a karni na 6 da ake ganin sarki ne adami shi ya fara abin da su yi ce fa wannan fa shi ne abin da su iya faɗa duk da yana bawa abin kariya amma bai yi zuke ba ya ce manzon Allah ne ya ce ai bai faɗa haka ba saboda malami ne kuma yana tunanin Allah yana tunanin amanar ilimi da Allah ya ɗora masa to abinda binciken tarihi ya nuna waɗanda ma suka fara ƙirƙirar wannan maulidi su ne wata daula da aka taɓa yi a Masar a ƙarni na 4 da ake kira ad-daulatu da ake kiranta ad-daulatul ubaidiyya suna jingina kansu da Nana Fatima amma malamai na sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa ƙarya suke yi ba su da alaka da Nana Fatima daula ce wacce ta yi mugunta ƙwarai da gaske da malaman musulunci na sunna daula ce wacce aka kafa ta akan kama karya da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je ya karanta littafin tarihul khulafa na Suyuti farko-farkon muqaddimarsa inda yake zai kawo halifofi da suka yi mulki a tarihi sai ce to amma ba zan kawo halifofin wannan daular ba saboda ba daula ce ta Allah ba ya ci gaba da zana aika-aika da suka yi a ciki yake hikaito mana cewa wani malami yana labartawa cewa sun kashe malamai na sunna 4,000 ba don komai ba akan sun ce ba za su daina kiran sahabbai su ce radiyallahu anhu kawai saboda ba za su daina tarazzi ba yi wa sahabbai addu'a aka kashe malamai malamai kimanin 4,000 Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya a juz'insa na 11 shafi na 370 zuwa 371 ya hikaito mana cewa a cikin Rabi'ul Akhir malamai sun yi rubutu suka haɗu da alƙalai da malamai da manya-manyan gari da salihai da fuqaha'u da muhaddisuna gaba ɗaya ce suka rubuta takarda doguwa wacce ta kunshi suka ga nasabar waɗannan mutane da jingina kansu da suke ga Fatima cewa wannan ba ya da asali ba su da alaka da ƴaƴan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda ba su da da wani abu wanda ya jingina su da su, ba ce ma abinda suke yi abu ne na kafirci, domin a cikin su akwai fasikai, akwai fajiri, akwai mulhidai, akwai zanadika, akwai masu rushe musulunci, akwai waɗanda ba su yarda da musulunci ba, har ma yake cewa malamai suka rubuta cewa mazhabar sa mazhabar majusawa ce, masu bautar gunki, masu aqida ta abauta ma wannan Allah, sun bata dukkan wani haddi a zamanin su. Al-hakimu bi amrillah, wanda ɗaya ne daga cikin khalifofin da suka yi mulki a wannan zamanin, a matsayin Allah aka dauke shi, babu abin da bai halatta ba. Ya halatta duk wani haram da shan giya da mata wanda ba na sunna ba, duk ya halatta. To waɗannan su suka fara yin maulidi, tarurrukan maulidi a cikin littafin al-mawa'id wal i'tibar na al-makrizi a shafin sa na 490 ya kawo mana cewa su waɗannan sarakuna a duk tsawon shekara maulidoji ne suke maulidi iri-iri. Ya lissafa maulidi 28 wanda suke a cikin tarihi abin nan kwanakin shekara, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. To a kan su ne aka fara a ƙarni na 4, tun kafin a yi wannan sarki ma da ake cewa adali shi ya fara, a'a, tun kafin wannan. Idan mutum mai karatu ne ta tanzu ya duba littafin Subhul Asha fi sana'atul insha na wani malami da ake kira Ahmad ibn Ali al-Talqashandi, malami ne da ya rayu a ƙarni na 9 tun kafin haihuwar su Suyuti, ya yi littafin sa wajen mujalladi shifili 10, ana cewa da shi Subhul Asha fi sana'atul insha. A cikin wannan littafi su juz'in sa na 3 shafi na 498 zuwa 499 ya hikaito mana ma irin yadda waɗannan sarakunan suke maulidi, su waɗannan da aka ambata da irin yadda aika-aika su take a musulunci. Haka nan in muka duba littafin Ahsanul Kalam fi ma yata'allaqu bis-sunnati wal-bid'ati min al-ahkam na muftin ƙasar Masar da ya rasu shekaru baya da suka wuce masu yawa, ana kiransa Sheikh Muhammad Bakhit al-Muti'i, a cikin wannan littafi shafi na 44 zuwa 45 shi ma ya ƙara tabbatar da wannan magana ta cewa su waɗannan su suka fara ƙirƙiro shi wannan abu a matsayin wani abu da za su bauta wa Allah da shi. Kaga ashe mun san gaba ta farko cewa al-qurunul mufaddala, al-qarnunukan da aka fifita a tarihi, wanda annabi yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunuhum, ya tsaya a wannan mataki na 3 yace su ne mafi al-qarnin qarni, al-khairul qarnunuka, duk ba su san wannan ba, sai da wannan daular ta zo wacce ta yaki musulunci ta kashe malamai, sai da ta zo ta fare shi. Kaga ba zai iya zama wani alama ce da ita ce za ta bambance misa annabi da wanda ba ya san annabi ba, inda za a yi adalci. Sannan gabar zance ta uku, shi wai su wane ne suka fara inkarin wannan? Na farko dai mun san cewa duk waɗancan malamai da suka gabata, su Maliki, su Shafi'i, su Ahmad, ba su ma san abin ba, dan a zamanin su ma ba a yi, ba a ɗauki wannan shi ne tafarki da nuna soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan da ijma'in kowa ma, har ne abin ma ya yi ijma'i cewa waɗancan ba su san abin ba, don ba zai iya kawo inda suka yi taron ba. To amma malamai sun yi ta magana, a ci gaba da yi kokan ai. Kuskure ne ka ce yau aka fara, ko jiya aka fara, ko shekara 8 baya aka fara suka, kuskure ne. Idan an yi karatu na nutsuwa aka tsaya aka duba, za a ga cikin manyan malamai da muka yadda da su sun yi wannan magana. Wato akwai malamin da ake cewa Tajuddin Umar Ibn Ali Al-Nakhmi Al-Maliki, ya fi shahara da Al-Fakihani, Tajuddin Al-Fakihani. Muna karanta littafin Mukhtasar da sharhinsa, za mu taji ana kawo maganganunsa a matsayin malami ne na Allah wanda ya tsaya ya karantar da al'ummarsa, kuma malami ne ba maliki. Ya rasu tun hijira tana 734, yanzu muna 1428. Littafi ya yi kacukan don ya nuna a daina wannan baya da kyau, domin ƙari ne a addini. Sunan risalar tashi Al-Mawrid fi Kalami ala Al-Mawrid, Suyuti da ya yi kokarin kare maulidin shi ya kanakanto mana risalar gaba ɗaya a cikin littafinsa Al-Hawlul Fatawi. Duk wanda yake da littafin ya zai duba, sai da ya kawo risalar Fakihani. A shi kaga Fakihani yana daga cikin waɗanda suka yi kare tun shekara sama 800 baya. A shi kuskure ne wanda zai nutsu ya zo ce wasu mutane ne kwanan nan, ko shekara 2 ko 3 ko 5 ko 10 baya suka fara kawo rigima a kan, ba haka ba ne? A magana ce ta ilimi an tattauna ta. Sannan za mu ga wannan magana tashi shi Umar Ibn Ali Al-Nakhmi, malaman malikiya ba ɗaya ba biyu sun dauko ta sun yi hujja da ita a gurare da dama. Za mu ga a cikin littafin hashiya abin nan, hashiya ta Mukhtasar, Mukhtasar al-Khalid ta hashiyatul Adawi, amma akan Mukhtasar al-Khalid a mujalladin sa na 8 shafi na 168 yana magana akan mutumin da zai wasiyi da kudin sa in ya mutu a maulidi, a cika wasiyin kuka a cika, sai yake cewa amal wasiyatu ala al-maulid al-sharif fa zakara al-fatiha ni anna al-maulid anna amal al-maulid bid'atun makruha. Yace ai wannan wasiya da ake cewa ai da kudi ai maulidi da shi ai fatiha ni, ya ambaci cewa wannan aiki makruhi. Wannan malami a hashiya ta Mukhtasar ya faɗi wannan. Haka nan Abu Abdullah Muhammad Idris ne littafin Fathul Aliyyi al-Malik fatawa ce ta mazhabar malikiya, a ciki shi ma da ya kawo wata mas'ala ta matar da ta yi a mutumin da yayi ba kace cewa zai yanka saniya, sai gashi kuma bai cika ba kace akan maulidi kuma bai cika ba kacen ba, shine ake tambaya ya cika ko kai ya cika, sai yace babu komai akan sa, saboda wannan aikin shi maulidi din ba mustahabbi bane a cikin Fathul Aliyyi al-Malik. Fathul Aliyyi al-Malik ashe kaga ba wai yanzu bane aka fara magana, kuma ba wasu bane ɗan mazhabar Hanbaliya ko Wahabiyya ko wani abu, a cikin maliki da muke karanta littafin su sun yi wannan magana. Sannan a cikin littafin Al-Miyar al-Mu'arif na Al-Wansharisi a sifilin sa na 7 shafi na 99 zuwa na 101 a ciki ya nakalto fatawar wani malami da ya rasu tun shekarar Hijira 711, ana cewa da shi Muhammad ibn Ali Abu Abdullah Al-Haffar, ba maliki ne, a kasar Maghrib. Ya dauko maganar sa akan maulidi, inda yake cewa maulidin nan mutanen kwarai magabata na kwarai ba su san shi ba, ba ya da tushe a addini, doguwar magana wanda irin wannan zama ba sai samu iya karanta ta duka ba, amma yadda muka bada shafi sai a duba. A nan kasar muna da Sheikh Usman Danfodi, kowa ya yarda masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba mai da akan wannan, amma da yazo batun maulidi farkon abin da ya fara buɗewa da shi taron maulidi bid'a ce makruha, taron maulidi bid'a ce makruha, haka yake qultu wa amalu al-maulidi istima' li amali al-maulidi bid'atun makruha. To abin da duk aka ce makruhi fa barin sa shefa al-hisa, ba na ga akwai malamin da ya taɓa fassara maka makruhi shine a kankama abu a yi, abin da duk malamin suke cewa makruhi barin sa shefa al-hisa, ko da ba a ce kana da zunubi ba to barin sa shine ladan, ba yin sa ne ladan. To abin da Sheikh Usman ya ce fake ne, sai ya ce ko da yake wakila an ce ba laifi a yi bid'a ce hasana, amma shi maganar sa sai ce bid'a makruhi. Ya nakalto daga littafin al-madkhal na Ibn al-Hajj, wanda yana nakalto da maganganun sa da yawa, har ma shi ne al-madkhal din a cikin littafin sa yana cewa a cikin juz'in sa na 2 shafi na 11 zuwa na 12, Sheikh Usman ya nakalto shi ma wannan maganar, cewa da mutum zai tara mutane a yi maulidi babu wani abin da Allah ya hana a cikin taron, babu cakuduwar maza da mata, babu kaɗe-kaɗe, babu ganguna, babu duk abin da Allah ya hana babu a ciki, kawai dai kira mutane a ci abinci a watse a matsayin cewa yana tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai shi mai littafin al-madkhal kamar yadda Sheikh Usman ya dakalto a cikin littafin sa, sai yake cewa yin wannan aiki bid'a ne bi nafsi niyyatihi faqat, da ma wannan niyyar kawai, iz inna zalika ziyadatun fi din, to min yin haka ƙari ne a addini, laysa min amali as-salaf al-ma'siya, baya cikin aikin magabata da suka wuce, wattiba'u as-salaf awla, bin magabatan farko da bin hanyar su sau da kafa shi yafi. Muna karanta wannan ashe kaga ba daidai bane in aka zo batu na ilimi a tattara wannan a kai, ai ko na yarda da abin sai in baje in ce ga abin da wasu suka ce, ga abin da wasu suka ce, sai a fahimci cewa ashe wanda ya hana din nan ba shi ne farau ba, kuma ba rigima yake so ba, abu ne da ilimi shi ma ya baje a kai. To irin wannan tattaunawa ita ce za ta sa ilimin ya ci gaba, domin a duk sanda aka yi magana za ka ce kai ta bincike, amma in aka ce kai ka yi magana ka faɗi abin da kai ka yarda da shi, amma ɗaya ɓangaren shi kuma a sa masa takunkumi a ce kaɗai, to kaga ba a san ilimin ya ci gaba. Sahabban manzo Allah ba haka suka rayu ba, tabi'ai ba haka suka rayu ba, mazhabobin nan da ake takama da su inda a ce ɗaya sa an sa wasu takunkumi ba za a same su ba. To ashe sai mun buɗe ƙirjin mun tsaya mun saurari kowane ɓangare mun ji irin dalilan da suke bayarwa. Batun bid'a hasana ba shi ma batu ne da aka daɗe ana yin sa, mu muna tare da waɗanda suke cewa annabi ya ce kullu bid'atin dalala, duk abin da yake bid'a bata ne. Ina iya ka mai rubu bid'a anan ne, watakila ka duba wani abu ka ce ka zama bid'a ne, wani ce a ba bid'a bane, to sai ku tsaya nan ku ta tattaunawa a ilimi, amma ba a soke wacce maganar kullu din ba. Kullun tana nan, kullu a larabci tana nufin duka, tana daga cikin siyagul umum, ita ce ma umul ba, in aka zo faɗa sigogin da suke nuna umum to kullu ce farko wacce take nuna ganewa gaba ɗaya, sauran abubuwa duk suke zuwa bayanta. To da ita manzo Allah ya magana, Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum wal Hikam da ya zo sharhin hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, sai ya ce wa amma ma jaa anis salaf min istihsanihim ba'd al-bid'a fa muraduhum bidhalika al-bid'a al-lughawiyya la shar'iyya, shi abinda duk ka gani ya zo daga magabata akan aikata wasu abubuwa da aka ce bid'a ne, suka ce a yi shi ba suna nufin bid'a a addini ba, da suna nufin bid'a a shari'a ba, suna nufin bid'a a lugha. Akwai bambanci tsakanin bid'a a shari'a da bid'a a lugha. Bid'a a shari'a ka kirkiri wani abu a addini, cin ibada ce a kusanci Allah da shi, wannan shi ake cewa bid'a. Ga wani abu in kai ka samu lada ka kusanci Allah da shi, shi ake cewa bid'a. Abinda duk bai da alaka da qurba da kusanci kowa yana iya yi, wannan ba a kira shi bid'a. Sa lasifika, sa agogo, sa shiga mota, wannan ka shiga jon ya shiga, kowa na shiga, ba wanda yake jin ya shiga addinin wani dan ya shiga mota, yawa ba sa ciki da abubuwan da ake faɗa. In ka je ka duba littafin al-Ittisal na Shatibi, nakan yi sha'awar in yi ta'ambatar da tafsirin malikiya, domin nan kasar kullum muka tashi magana muka ce mu malikiya, to nakan ambaci da tafsirin ɗan malikiya littafin al-Ittisal na Shatibi. Shatibi ba wanda bai yarda da shi ba, ba kwanan nan ya bayyana ba, shekara sama da 800 Shatibi ya rayu a duniya da rasuwarsa da barinsa duniya. A cikin littafin al-Ittisal ya tsaya akan batun cewa ida a batace matukar addini take, duk abin da ake lissafawa an tara al-Qur'ani an yi tarawih, yace da duk ba bid'a bane, dukkanin su akwai su a musulunci, babu wani abin da babu shi. Qur'anin nan tun manzo Allah ya nana aka rubuta shi, sai a sayyidina Abubakar su suka tara shi, annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, sai ku ne zo mu duba aikin mu ce bid'a ne, in mun yi haka mun kwatanta magana da yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin duk sun yadda akan abin, sai mun kira shi bid'a. Ilimi tun zamanin manzo Allah ake rubuta ilimi, annabi ya ce uktubu li abisha, an rubuta abu sha kudu bata da yayi, yace shi ba zai rike, manzo Allah ya ce a rubuta masa ilimin da ana rubuta masa. Abinda zai ya bani sha'awa a cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilm huwa al-imam wa tusanar da duniya, cewa ilimi shi ne jagora, wanda Shehu Ibrahim ya sai rubuta. Ka je ka duba ƙarshen littafin, yace babu wata bid'a hasana a duniya, duk kuma abinda aka tsaya aka makale akan cewa bid'a ce hasana, yace ba bid'a bace, in dai yana dalili yace ba bid'a bace. Shehu Ibrahim ya a cikin littafin sa tafsiratul anam fi anna al-ilm huwa al-imam, ashe kaga ba daidai bane ni in na faɗi haka ka tare min da kayar baya, sai ka dauka abu ne na ilimi, sai ba so ka faɗi haka, ni ma in faɗi nawa, babu wani wanda ya isa a ƙasar nan ko a garin nan yace ga wani zai a gidansa ko a masallacin sa zai wuce wani yaje abin da yace ba za a yi ba, yace zai abin nan, mun taɓa yin wannan ba. Abinda dai muke yi bayanin matsayin da yadda malamai muka samu sun yi, yadda muka samu Shehu Usman ya faɗa, yadda muka samu su abin nan Ibn al-Hajj sun faɗa a madkhal, yadda muka samu su Abu Abdullahi al-Haffar sun faɗa, waɗannan duk an yi su ne tun kafin ma a san za a kafa wata daula ta Saudiya ko wata daula ta Wahabiya ko wani abin nan, ashe ba daidai bane mu koyi abin da ya shafi ilimi. To maganganu akan wannan magana ce mai faɗi, wataƙila irin mintoci kaɗan irin waɗannan ba za su sai dai mu ba da kanun labaran. A bara na yi tasirka uku akan wannan matashiya, ana iya neman su a sami abu da faɗi.
To masu sauraron mu a daidai wannan lokaci dai muna tare da Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, wanda muke gabatar da shiri matashiya game da maulidi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan lokaci za mu ba da hanyoyin wayar mu domin saduwa da malam kai tsaye domin yin tambaya akan abubuwan da ita tauna din. Akwai layin 94452 da 94453 da 31883. Zan sake mai cewa innal laika 94452 94453 31883 da fatan za a takaita tambaya akan abin da muke magana, kuma Allah ya rage gabatar da kai saboda yanayin lokacin nan. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum.
Wa
alaikum assalam.
Wa
da magana da Hamza na
Abdullahi. To Hamza ga mana. Wa da wata wata da zuwa. Wannan to kamar wannan ba ki cewa
ya ji shi ba. A wajen kiba zan
na yi ba. Assalamu alaikum.
Kita muka di amfani ka da komowa bayan komo sai dan kai ilimi ilimin ka ya nuna maka shi
mala hamza sunan ku mala hamza
na
da zai yi da ka tambayi malam misali kamar zai fi
misali ka sai da
masa yawa
da Allah sun jiro ni da yake tsara wata gida
yawa
kamar yadda kake tsaro da ake yi na kasama da masallacin juma'a
na'am
a ce za a yi masallacin juma'a amma ana son mutum lokacin gaban ka ta kace muku ko ba ka zai kace muku da Allah ina aka samu wannan ita wannan gida
to masha Allah
ba Allah shi ne tanda ta amma duk sai Allah mai a to a cikin garin Karo akwai wani mutum maulidi hadda zai tsufi in gida gato
mu gode ba da fatan masu sauraron mu za su yi kokari su dage da wani abu daga kamar wasiyyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato ainihin kada ka fishi watakila abubuwan da malam ya faɗa yana da kyau a yi mata tambaya a kansu, kuma ya kamata a ce zuwan gidan rediyon nan ya sa mutane sun waye da abubuwa da suke wato ainihin sun shafi maganganu da sauransu. Alaikum
assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. Kuma ka rage radio
din kadan. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Bismillah. Ya sunan ku? Magana Isa Ibrahim
da kai. To malam Isa.
Eh,
na'am, bismillah.
Na farko dai malam ina so yayi hakuri game da magana wannan mai magana na biyu.
Ah, kaka aiki mun
ga nan shi bai san abin da yake ba.
Kai ma din kuma
aiki. Ya nuna jahilcin sa.
Ai da kai da shi duk kuma kun zama abu ɗaya kenan.
To shikenan.
Wato abin da yake faruwa ina zo abin da yake faruwa. Yana da kyau idan mutum zai magana inda har muna bibiyar abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatar a rayuwarsa,
gaskiya ne
ka'ida shi ne duk lokacin da mutum zai magana ya kokari ya ga ya mallaki kansa akan wannan magana, so kai tambayar ka zuwa gaba ne zai fi kyau fiye da kai magana akan wannan.
To tambaya ta nan malam game da cakusuwar maza da mata a maulidi,
to mun
ne hukuncin sa
kan dai aminta da laikan nama akwai layin 94452 da layin 94453 da 318899. Assalamu alaikum. Assalamu
alaikum.
Na ka dan rage radion ka da zai fi
haka
ka dan kashi ta mana ba da zai fi
ko magana abba da garanta
abba
da garanta
abba kai tambaya ka
abba ne da Allah ta kai da alkhairi malam
ne kake so kai tambaya.
Ina tambaya malam ni mahimmancin akka malamai malam ne ka a wajen maulidi domin ya tsoci layin wani malami zai ci kokarin ya kare sunna.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Na'am, ana ga baki magana
malam Kabiru. Sunana Kabiru AS Marwana.
Kabiru AS Marwana ga malam. Bismillah. Malam Kabir kamar layin naka ya samu matsala ko? Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum
assalam.
Na'am, wai ke kan layin? Na'am, wai ke kan layin? Ne tambayar ka?
Na'am. Kada kake cewa maulidi babu kyau wata kwata.
Na'am.
Kake cewa bidi ake. Yanzu su in izala ko kuma in ce su hajiyawan.
Haka.
Da suke maganar cewar suna latta.
Haka. Ita
kuma wannan yaya take?
Haka.
Ita ita wannan ba wai fitatu bane. Latta haka ce. Ita ko
to mun gode mana. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu
alaikum. Na ci bayan kotu sai zamani da goron Palestina.
Malam na.
Ha ka jiro sai ba ta da hayi
masha Allah.
Wa to ka kada sa da kike kuri a cikin magana ta Allah irin wannan azu su ci su ci akan addinin musulunci. Ko ta fi ya haifar da abin da ba a so.
Na'am.
Wannan ba ku ta fashi ba. ake a fito da tsarin da ke nuna cikakken zukatan al'umma tattalin ba na doka na misali wanda bai wayar da kan mutane ba sai dai ya haddasa gaba a cikin zukatan mutane magana ta Allah wannan sai a gyara shi
to insha Allah
sai ku saki amfani wannan
to mun gode zamu gyara shi
kuma ilimin ka bai amfane ka ba Allah subhanahu wa ta'ala su ya fara maulidi akan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
assalamu alaikum
to mun gode malam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to duk tambayoyin da malam kaji inda suke kuma a matsayin kana malami ka dai jiyan da aka san gaba ga mutane a cikin minti biyu saboda yadda yanayin lokacin nan ya tafi me za ka iya tattara waɗannan jawabai dangane da abin da ƴan uwa suka yi magana a game da wannan matsala ta maulidi ta nuna da soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam
so daman duk san da za ka tabo wani abin da jama'a sun dace suna yi wasu kuma wataƙila din ne hanyar cin su shan su da sauransu to za ka tabo musu za ka so sa musu inda yake damun su magana ta ilimi ba a yin ta da irin waɗannan maganganu da suke ba na jin malaman su za su dauki irin waɗannan sanu'o'i su suka dauka to zai zama abin ba a ilimance ake yin sa ba kamar yadda na duk abubuwan da na faɗa da tafai ne nake faɗa kuma su malamai sun san su ba wai wani abu ne da taka da kaina ba duk abin da na faɗa har shefu nake faɗa abubuwa ne an riga an rubuta su kamar yadda nace Shehu Usman ya rubuta shi ba na ji akwai wanda yake nufin cewa Shehu Usman zuwa ya kawo tashin hankali a ƙasar nan ko mai kiman Allah ne na faɗa har abin da shi kansa ya rubuta akan wanda ya ce bid'a ce maka ruhiya to kaga babu wani abu da na faɗa sabo kuma maganar cewa ko su ce a mun sun taru sun yi taron abin nan ko ba a hujja duk da wani addini in har kana ga cewa wannan bid'a ce to bai kamata kai ba in kuma kana ga ba bid'a ba ce to shi ne za ka zo kana batun dalili ko wani abu
to kamar wancan a guje da yake cewa idan har kuna ganin taron maulidi bid'a ne to yaya rafi da lakta da kuke shiryawa kuma a masallacin wannan annabi ya yi
to da a ce za mu ɗauki wata rana mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro dan yin wani abu na musamman da sunan ibada to ba shakka mun yi idan bid'a amma yada ilimi da taruwa a karantar da ilimi wannan abu ne da aka san shi tun kafin tarihi tun zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan sa har zamanin sahabbai malaman hadisi akwai malamin da in ya shiga gari ana samun mutum 40,000 tare da shi saboda haka wani abu ne wanda akwai shi a tarihi mu kanmu da zamu kebance wata rana a ce a shekara mun ware wannan to da babu shakka mun yi bid'a
to a gurguje malamin lokaci ya riga yayi a cikin minti daya wani sako kuke da shi ga al'ummar musulmi
sakon da nake da shi shine a tsaya a yi karatu babu abin da zai warware matsalar al'umma sai karatu kuma shi tattauna abin da aka yi sabani akan sa ba daidai bane mu dinga binne matsalolin kai kana ga abin da kake daidai ne ina ba ga ba daidai bane har a zuci kuma mu taru mu binne wannan matsala binne matsala ba shine maganin ta ba fito da ita a tattauna a ilimanci amma dan kai zagi dan ka faci mutum dan ka ce jahili wannan kowa iya faɗar wannan kalmar ina jin yaro a gidanka zai iya faɗa maka wannan kalmar in yana so ba ka da wuyar faɗa Allah ya mana sani
to a masauraran mu anan muka zo ƙarshen wannan shiri wanda idan mun to yana da munasaba wato dacewa da abin da muke cikin sa na wannan wata da ake gabatar da maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan zamu kokari mu zamanto muna da fahimta da kuma wasu ainihin mallaka a lokacin da abubuwa suke gudanarwa malam ɗaliban sa da dama sun rako shi wanda ba za mu iya tabbata su ba kamar irin su Abdulrahman Adam Faruk Ado Kwalwa da Nuhu Mubarak Ibrahim da Hassan Ishaq Mahdi da Tukuru Suleiman da Abdulhadi Muhammad da Kamaluddin Ahmad da sauransu da wanda yawan su ba zai samu iya tabbata su ba a madadin wani gidan rediyo da Freedom Radio jama'a da kuka sauraron wannan shiri na musamman
dan kuma yana cewa menene dalilin da yasa malamai suke yawan mayarwa da juna martani akan matsaloli na addini. Dalilin shine yaduwar bid'a. Duk inda aka ce akwai bid'a akwai kuma sunna, to sai an samu mayarwa da juna martani. Shi dan bid'a zai kokarin yada bid'a sa, ya kuma kawo dalilai da a fahimtar sa su suke daurewa bid'a gidi. Shi kuma wanda yake kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya fitin kokarin sa wajen bayyanar da sunnar Annabi, ya kuma mayar da martani akan bid'a, ya kawo dalilai da suke nuna kasawarta da rikin cancantar mutane su yi riko da ita ko suke za su bauta wa Allah da ita. To kaga matukar akwai bid'a a ban kasa, to babu mamaki kenan a samu mayar da martani da juna tsakanin malamai na sunna da ke kokarin yaɗa sunna da kuma malamai na bid'a da ke kokarin ɗaurewa bid'a gidi. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan ya kasance akwai ilimi a ɗaya gefen, ɗaya gefe kuma akwai jahilci, wani yana so ya kawo jahilcin su cikin jama'a kuma dole a yarda, to kai wanda Ubangiji ta'ala ya baiwa wani kaso na ilimi ya zama amana akan ka, dole ka bayyana jahilcin jahili da kuma bayyana ilimi da kuma tafarkin masu ilimi. Lokacin da kake yi kana yi ne don bayar da kariya game da addinin musulunci, ba don ka mayarwa da wani martani ka huta haushi ba, sai dai idan ka kyale wani zai yi amfani da jahilcin sa wajen yaɗa barna, kai kuma Ubangiji ya baka wani kaso na ilimi kayi shiru, to shirutun nan sai ka jawo maka tsinewar Allah. Dan Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ubangiji yake dukkan wadanda suke koyi abinda muka saukar a cikin littafin, bayan mun riga mun yi bayanin na kiriya da dalilai, bayan mun riga mun yi bayanin ga mutane, amma sai su rinka koyi wannan abu, to irin wadannan Allah ya tsine musu. Kaga anan ko da wanka ko mahaifinka ko wani na kusanka ya zo ya yi amfani da jahilci don ya ga mutane kan wani fata, ya zama wajibi ka manta da dangantakar da ke tsakaninku ta wanka, kaninka, mahaifinka, domin Ubangiji ta'ala shi ya fi cancantar ka kiyaye janibinsa ba janibin wani ɗan adam. To kaga anan gurin ma za a sami mayar da martani kenan tsakanin waɗanda suke ɗaliban ilimi na gaske ko malamai da kuma baragurbi waɗanda su ba ɗaliban ilimi ba ne ba kuma sun yi amfani da jahilcin su. To haka dai yaki yake tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga lokacin da Allah ya saukar da Annabi Adam a ban ƙasa har yanzu ta ce kiyama. Iblis ya riga ya saka tuta ya ce sai ya halakar da mutane, waɗansu kuma sun ansa kururuwarsa. Sannan kuma a gefe ɗaya ga manzanni da masu cin gadon manzanni wajen kare gaskiya, su kuma sun ce sun sai sun kare gaskiya. Matukar akwai waɗannan fariƙan ɗin, to akwai mayar da martani da tsakanin juna. Sannan kuma akwai abin da ya sa a mayar da martani da tsakanin juna. Ka iya samun mutum malami ne kuma ka iya samun kila ko wani ɓangare na gaskiya ta sarari, amma kuma son zuciya ya yi katutu a cikin lamarinsa. Ɗaya kuma yana da ilimi kuma Ubangiji ta'ala ya arzuta shi da ikhlasi, baya da son zuciya. Kaga mai son zuciya ɗin can duk lokacin da zai ce ko zai faɗi wani abu zai faɗi gwargwadon yadda zai goyi bayan abin da yake so a ransa. Shi ko wancan mai ikhlasi duk lokacin da zai faɗa zai yi ƙoƙarin faɗin abin da ya yi imani gaskiya ce ita za ta cikin shi a gaban Allah. To kaga babu yadda za a kace waɗannan mutanen su zo su zama ɗaya, tsakanin mutumin da yake da ikhlasi da mutumin da yake son zuciya, tsakanin mutumin da yake kan sunna da mutumin da yake kan bid'a, tsakanin mutumin da yake aiki da ilimi da wanda yake aiki da jahili. Wanda yake zai kace wace ka fi tsara ta mai da shi ta. Ina fata an fahimta. Sannan kuma akwai wani abu, wani lokaci mai bid'a zai shiga radio ko talabijin ko ya tare jama'a ya fata magana ta barna ta bid'a, to kuma a nan gurin lokacin da mai sunna yace zai mayar da martani a kansa sai a ce ya kawo sabani ya kawo rikici. Amma su masu faɗin wannan lokacin da mai bid'a ke banda ba su hana shi ba, sai lokacin da kai mai sunna za ka mayar da martani sai su ce dan me sai kai shiri, wannan alama ce ta nifaka ta munafiki. Domin idan da gaske kake kana da ikhlasi lokacin da mai barna ya barna sai ka dakatar da shi ka kame hannunsa, ko da naka ne ko da kungiyar ku daya ko da dariƙar ku daya, ai ka riga ka san menene ne yayi daidai me ne ya barna. Lokacin da ya barna sai ka saka masa dukki, wannan abin ba daidai bane, wannan ka fita daga ladabin ilimi, wannan ba sanin ya kamata a ce. Amma matukar zai yi barna kuma a kyale shi, to dan mai ko mai sunna kuma ba zai zo su kuma ya mayar da martani ya wayar da kan mutane dangane da barnan mai barna ba. Ina ga duk waɗannan ababe yana da kyau mu fahimce su. da haka ya kamata mutane su zama wayayyu a cikin addini, babu yanda za a yi kamar yadda mutane su dunkule su da madaya. Ubangiji ta'ala ya yi su a fahimta daban-daban, da sabani daban-daban, da manufofi daban-daban. Sai dai kuma Ubangiji ya bayyana da dalilan shari'a ta hanyar manzon sira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda Allah ya wada masa kar sai ya goda nan dalilai na shari'a sai ya shiryu. Ya'yan uwa musulmi, ya maimaitu akan wannan minbari mai albarka bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da bayyana madaukakin matsayinsa, da girman nasabarsa, da tsarkin tsatsansa da asalinsa. Mun bayyana cewa shi ne sayyidu waladi Adam, shugaban ƴaƴan annabi Adam gaba daya, shi ne ma'abucin tutar yabo a ranar tashir kiyama, asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, shi ne ma'abucin babban ceton da annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa za su ba da uzurin cewa matsayinsu bai kai ba, a je wuri shi mutane su tunguma zuwa wajen shi don ya cece su, ya ce ana laha, ana laha, ana laha, ni ne mai wannan matsayin, ni ne mai wannan matsayin. Shi ne farkon mai yin ceto, shi ne farkon wanda za a karɓi cetonsa, shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi ya fito kafin kowa a ranar tashin kiyama, shi ne farkon wanda zai shiga aljanna, shi ne ma'abucin tafkeken tafkin nan wanda girmansa da fadinsa yake ya kai fadin da ke tsakanin garin Ailata da kuma Jihufa, wanda ta fi tazarar kilomita 1,500 ko 2,000. Fadin tafkinsa kenan, tafkin Alkautsara wanda Allah yake bance shi da shi. Shi ya fi kowa kyawun halitta, shi ya fi kowa kyan hali, shi ya fi dukkan mutane kyauta, shi ya fi su tsarkin harshe da daɗin magana, shi ya fi su fasahar zance, shi ne zancensa ya fi na kowa fitowa fili, shi ya fi dukkan mutane jarunta da sadaukantaka. Babu wanda ya fi shi jin ƙai da tausayi da rahama. Ya fi kowa tsoron Allah, ya fi kowa ɗa'a da biyayya ga Allah, ya fi kowa jayuwa zuwa ga abin da Allah ya ce a yi. A taƙaice, a jumlace, a mulmula, a dunƙule, babu wani alkhairi cikin alkhairin duniya face manzon Allah ya riga mutane yi kuma ya kiraye su ya ce ku zo ku yi. Babu wani sharri da zai cutar da ɗan adam a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama face manzon Allah ya razanar, ya firgitar, ya tsoratar da mutane, ya gargaɗe su, ya ja kunnen su a kai. Shi ne annabin shari'a, shi ne annabin rahama, mai kyakkyawan hali, mai daddaɗan zance, mai kyakkyawan aiki. Ubangiji ya ce da shi fa bima rahmatin min Allah linka lak, saboda jinkan Allah gare ka da tausayawarsa gare ka, sai ya sa ka ka zanto mai kyakkyawar ɗabi'a, mai taushin hali da kyakkyawar mu'amala. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, inda ka kasance fazzan mai mummunan hali, ghalizal qalbi mai kaushin zuciya, da kulli da nunkufarci a zuci, lam faddu min hawlik, da mutane sun dare sun rabu da kai ba su yi imani da kai ba. Amma tunda kana da kyan hali, kana da kyan ɗabi'a, sai adadin mabiyanka ya ɗara mabiyan dukkan wani annabi da bai taɓa zuwa a bankasa, wanda suka yi imani da kai yawansu ya shallake dukkan waɗanda suka yi imani da wani annabi ko manzo a bankasa kafin ka. Fa abu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, rinka yin abuwa a gare su in ba sun yi ba daidai ba, rinka shawartar su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai zo ba kan su. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lalle manzo Allah shi ne mai kira zuwa ga alkhairi, mai bushara da gidan aljanna ga masu imani da aikin kirki, mai gargadi da gidan wuta game da waɗanda suke shirka ko bid'a ko mugunyar zance da aiki. Allah ce da shi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, ya kai wannan annabi lalle mun turo ka dan ka zanto mai shaida akan mutanenka, mai bushara, mai jan kunne da gargadi, mai kira zuwa ga Allah bi iznihi, da umarnin Allah da izininsa, wa sirajan munira, mun aiko ka dan ka zanto fitila da za ta haskake duniya, ta kori duhun jahilci da kafirci, ta kori zalunci, ta tabbatar da adalci a bankasa.
ya zo cikin sahih Bukhari daga Abba ibn Yasar yace na tambayi Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da a gare shi yaya siffar annabi take a cikin at-taura sai yace dini innahu lamawsufun fi at-taura bi ba'd sifatihi fil qur'an lalle a siffar ta cikin at-taura da wani bangare na siffofin sa dake cikin al-qur'ani a cikin at-taura Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kamar yadda zuma karanta aya akan haka sannan wa hirzan lil ummiyin kai ne hirzi da tsaro da kariya dangane da mutanen da ba a taba saukar musu da littafi ba a da ga magarin mutane larabawa kenan zuwanka shine zai zama musu tsaro daga azabar Allah daga fushin ubangiji anta abdi wa rasuli kai bawana ne sannan kuma manzona ne waɗannan kalmomi biyu akwai hikima a cikin su bawa yake tsakanin shi da Allah alaka ce ta bawa da mai bawan ta mai halitta da abin halitta Allah shi ne abin halitta manzan Allah shi aka halitta Allah shi ake wa bauta manzan Allah shi ne mai yin bauta din duk da yana da babban matsayi amma baya da wani bangare na siffofi na ilahantaka ko rububiyyantaka ballantana ya zanto kishiya ga Allah ko tsara ga Allah ko sa'a ko tamka ko kini ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir manzo Allah Abdullah ne sannan kuma rasulullahi wannan dan a bashi matsayi na risala wanda ta bambanta shi da sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba sannan kuma ta dauke shi matsayin ya dauke shi ya dora shi akan matsayin da yake da na sauran annabawa da manzanni anta abdi wa rasuli sammaytuka almutawakkil na ambateka suna almutawakkil mai dogaro wannan suna ne cikin sunayen manzon Allah a at-taura laysa bi fadlin wala ghaliz ba fadl bane mai kaushin hali wala ghaliz ba mai kaushin zuciya bane da rufin tausayi wala sakhabun fil aswaq ba ya raki a kasuwa daga murya da hayaniya a rinka jin shi wajen saye ko sayarwa ko hira da mutane yakan yi magana ne da sautin da daidai mai saurare yake bukata bai yi kaɗan ba ballantana ka ce me ka ce bai yi yawa ba ballantana ya timar da kundanka sallallahu alaihi wa sallam yakan yi saiti ya bude sautin sa daidai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa bi sakhabin fil aswat baya daga murya a kasuwa wala yadfu bis sayyi'ati sayyi'a in an yi masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yakan yi abuwa ne yakan yi gafara sallallahu alaihi wa sallam walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini a sanadiyar zuwansa bi an yaqulu ta yadda duniyar da ta yi zamani da shi za ta ce la ilaha illallah wato a shiga musulunci a furta kalmar shahada a tsayanta Allah da ibada a kadaita manzansa da biyayya wa yuftaha biha a'yunul ummi a tarbiyar haka a bude idanun da da suka makance wa azanun sunnu a bude kunnuwan da suka kurince wa gaskiya wa qulubun ghul a bude zukatan da suka dode suka toshe alkhairi baya cikin su manzon Allah ne mabudin zukata a sanadiyarsa Allah ya goge zukatan mutane manzon Allah ne mabudin kunnuwa sanadiyarsa mutane suka saurari alkhairi suka ji gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yaye wa jama'a yana da shi kan idansu wanda ta hana su ganin tafarkin shirya ta hana su ganin gaskiya ubangiji ta Allah cikin hikimarsa ya maimaita shi a wannan matsayi haka ne sahabbai kan sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah zukatansu sun bude bayan da suna kulle idanunsu sun bude bayan da suna rufe kunnuwansu sun bude bayan da suna toshe sun fahimci musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci a matsayinsa na aqida wanda zuciya za ta kudurce musulunci a matsayinsa na dokoki na ibada da ake yi safiya da dare musulunci a matsayinsa na dabi'u da halaye na gari har sai da fadar Allah ta gaskata akan su inda Allah ke cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu lalle waɗanda suka yi imani da shi ciwa shi manzon Allah fallazina amanu bihi wanda wannan kalma ta gaskata akan su a ajin farko su ne su haɓa manzon Allah wa azzaruhu suka ƙarfafe shi su ne baradan fama da suka tafi yaki a Badr su suka raka shi Uhud da su aka yi ghazwatul ahzab da su aka yaki banu Qurayza da banu Kainuka da banu Nadir da su aka tafi Tabuka da su aka kai aka koma wajen yada addinin musulunci azzaruhu sun karfafe shi wa nasaruhu sun taimake shi wa tabu nuran da zai unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani mai girma Allah ce ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta su ne masu tsira daga gidan fushin Allah da azabarsa zuwa ga gidan yardarsa da rahamarsa ulaika humul muflihun lalle su ne masu rabauta ya ɗan uwa dukkan alkhairi yana cikin yin imani da wannan manzo da koyi da shi da bin sunnarsa da bin sawayensa cikin abin da ya ce ko ya ce kar a yi lalle ne a biyayya a gare shi ana buƙatar sulh ya ɗan uwa ya riga ya zama al'ada a duk lokacin da aka ce watan Rabiul Awwal ya zo za ka samu musulmai a bangarori na duniya daban-daban sukan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu a ranar haihuwa 12 ga wata waɗansu a ranar suna wato kinan ranar 19 ga wata waɗansu kafin ranar sunan waɗansu kafin ranar haihuwar waɗansu ma kafin watan waɗansu su raka watan waɗansu da daddare waɗansu da rana waɗansu da hanzi waɗansu da la'asar likis wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su aiki suke yi nagari wanda ba wanda ya kai shi idan ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke yin maulidi za su ce bayyana san annabi tunatar da mutane babban matsayinsa ni ma na yi tarayya da ku san annabi abu ne wanda yake wajibi na yi tarayya da ku akan cewa bayyana matsayinsa abu ne wanda yake wajibi sai dai ta wata hanya za a nuna san nashi ta wata hanya za a bayyana wa mutane matsayinsa a tallata shiriyarsa hanya daya-daya da Allah ya amince da ita wajen bayyana matsayin annabi da bayyana son shi farko imani da shi imani na gaskiya yin da'a zuwa gare shi kiran mutane zuwa ga shiriyarsa zuwa ga addininsa yada sunnarsa koyan hali irin nashi kwaikwayon ɗabi'a da zama da kwanciya da taki irin nashi yanayin yadda ya sanya tufafi yanayin yadda ya ci ko ya sha a halin da ya ci ko ya sha din kwaikwayonsa ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u nasa yin kwalliya da halayya irin tashi wannan ita ce mafificiyar hanya tabbatacciyar hanya ta nuna san annabi ta bayyana matsayin annabi amma biki kadai baya wadatarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ko bayyana shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam domin biki abu ne wanda yake na gangan ba gaske ba abinda yake gaske shine imani shine da'awa shine jihadi shine hijira shine karantarwa shine wazantarwa shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar amma kaga biki kuwa shine ka sha ka more ka gungude wani lokacin a takutsu maza da mata wani lokacin yara kanana su zo suna rawa a gaban mutane masu kananan shekaru yara kanana masu kananan shekaru a gaban tsofaffi masu shekaru suna musu rawa suna yi wa annabi waka wannan gangan ne ba gaske bane ba gaske ita ce da'awa ita ce wazi ita ce al'amru bil ma'ruf ita ce annahyu anil munkar ba ci da sha da morewa da gungujewa ba wannan gangan ne ba gaske bane wargi ne ba abu ne wanda yake da daidai ba hanyar kiran mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da shiriyarsa wannan ita ce hanya ta nuna kauna a gare shi ta nuna lalle muna tare da shi dan haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'in suka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekarunsa na wa'azi shekaru 23 sha uku a Makka 10 a Madina bai taɓa kiran mutane zuwa ga zuwa a yi biki don tunawa da ranar haihuwarsa ba wanda ko shi ya fi cancanta ne kirayi mutane zuwa ga hakan in hakan gaske ne in hakan addini ne in haka abin neman lada ne halifofinsa khulafa'ur rashidun da yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di hudunnan suka zo suka mulki shekaru 30 sur kowa yana matsayin halifa ba gwamnatin Kano ba shugaban kasar Najeriya ba ba shugaban Afirka ba shugaba na duniyar musulunci a matsayinsa na halifan manzon Allah wakilin manzon Allah a ban kasa wanda ya fi kowa san manzon Allah a zamaninsa amma babu sai daga cikinsu da ya taɓa ware wata rana ya ce a yi hutu yau maulidi ake ko ku zo a yi bikin maulidi ko ya ware waɗansu mankudan kuɗaɗe ko dai ku ce abinda suka yi su ba sa san annabi ku kuke so ko ku ce su suke san annabi ku ba ku san hanyar da ake son ta ba ya kamata ku zaɓi ɗaya cikin waɗannan al'amuran guda biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi haka duk wanda ya biyo bayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi tabi'ai da tabi'ina karni guda uku da suka fi kowane karni tsarki da manzo Allah ya khairun nas karni summal ladina yalunhu summal ladina yalunhu karni guda uku tsare ko na sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin su da ya tafi maulidi ko shi kadai ko da sunan gwamnati sai dai kun mutane a fili ko a boye a cikin gida a rufe ko a kofar gida ko a masallaci ko ya kace ciki ko kare kace ba ɗaya daga cikin su da ya tafi ya rage na suna san annabi ko ba sa san shi wallahi tallahi ni nayi imani suna san annabi kuma sun fi mu san annabi ni nayi imani da haka kai kuma sai ka bayyana ka ji idan ka ce rashin yin maulidin su ya nuna ba sa san annabi ma'ana yanzu kai ka karanta sabon annabi gaba daya ka zama dan shi'a ba kai mamaki ba in kai haka dan akwai tarayya da zuwa tsakanin sufanci da shi'anci idan ka tafi haka ba za mu yi mamaki ba amma muna kyautata da maka da cewa ba za ka yi wannan barbabiyar ba ba za ka yi wannan wautar da rashin hankalin danganta sahabban annabi cewa ba sa san annabi ko tabi'i ba sa san annabi ko tabi'u tabi'i ne irin sai Imam Malik ce ba sa san annabi ni na tabbata ba za ka yi wannan ba ya yan uwa ba fara maulidi ba a tarihi sai da shekara 400 bayan hijira 400 shekara 100 waɗanda suka fara yi su ne al-fatimiyuna yan daular fatimiya wanda suka kunyin shi'a fatimiya su suka fara yin maulidi a bankasa ba wani mutumin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan duk wanda ya maulidi ya yi koyi da waɗannan ne al-fatimiyun yan shi'a kan tagare yan shi'a wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini waɗanda suka ce zahirin azumi sallah zakka aikin haji wanda annabawa suka zo da shi ba shi ne manufar halittan halitta ba batinin boyayye ba sallah ba azumi ba shi ne abin da aka halitta halitta da shi a wurin su in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne su ne wanda suka fara yin wannan gaba ɗaya addinin su dama su a biki ya kare gaba ɗaya don su maulidin da suke farko sai maulidin annabi sai su yi maulidin aliyu sai su yi maulidin hasan sai su yi maulidin husain sai su yi maulidin fatima ba guda biyar ba kenan na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shi ne sarkin shi ma sai a yi mashi a haɗa shi da waɗancan to waɗannan su ne suka fara yin maulidi a mun ƙasa kafin kowa ga littattafan tarihi ya rige na a je a kaɗewa littattafai kura a karanta a gani waɗannan su suka fara yin maulidi a mun ƙasa dan haka maulidi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ko aikin annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganun su ba wata shaida ta tarihin mutanen kwarai da ke nuna maulidi duk wanda zai kafa maka hujja kan maulidi man hujjar su ita ce tana takaituwa cikin ababe guda uku ko su duka ko wani daga ciki hadisin ƙarya ko da'ifin hadisi ba ɗaya ba kenan san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan kamanceceniya da kirista arna kafirai kirista tun da kirista sun yi wa annabi isa maulidi sun tuna ranarsa to ai annabi isa Allah ya fi cancanta a yi masa sama da annabi isa kaga nan sun kokoro ne wajen kirista su da kansu sun faɗa da hidda shahidin min ahliha da haka ya yan uwa hakikanin gaskiya in dai muna son mu so annabi hakikanin so ga alamomin son annabi alama ta farko imani da shi imani na gaskiya son shi sama da yadda kake son uwa da uba da ƴaƴa dukkan mutane a duniya alama ta biyu yaɗa addininsa ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kuɗinka wajen yaɗa addinin musulunci ka yaɗa shi ga wanda ba su musulunta ba ka karantar da wanda dama su musulmai ne wanda bai musulunta ba kirawo shi zuwa ga musulunci wanda ya musulunta karantar da shi addinin yaɗa wannan addinin ta hanyar dukiyarka ta hanyar iliminka wannan ita ce babbar alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam yaɗa addinin da ya zo da shi yaɗa sunnarsa annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce jaziratul arabiya ba sai ɗan tsiraru da suka musulunta ko a habasha ko a wuri na daban amma dai a jaziratul arabiya wannan tsohon kasashen yankin gulf nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka faɗi ba amma lokacin da annabi ya bar duniya abubakar ya zama halifan farko umar ya biyo bayansa usman ya zo ali ya zo cikin halifancin waɗannan halifofi guda hudu wanda shekaru 30 kaɗai suka yi a duniya sai da musulunci ya kai ƙarshen gabas sai da musulunci ya kai ƙarshen yamma ta duniya matarikul ardi magharibi ha gaba a daidai wannan lokacin ba su da mota ba su da jirgin sama ba su da gidan rediyo ba su da talabijin ba su da jarida yawansu bai kai namu ba mun fi su yawa dukiyarsu ba ta kai tamu ba amma suna da commitment na addini, suna da iltizam, suna da ash'ur bil mas'uliyya. Su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne, ba waka bace ba. Su sun fahimci addinin a matsayin yada shi ne, ba tsayawa da bukukuwa bane ba. Da haka suka yada shi, suka yi jihadi, suka kare dolar Romawa, sai kare daular mutanen Fasha cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba. Tazarin kilomita nawa suka kai a wannan lokaci? Musulunci kara Andalus karshen yamma, musulunci ya kai har gabas, har kan gaba da kasar China a daidai lokacin rayuwar sahabbai cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba. Da wannan gurin tarihin Kano ya nuna addinin musulunci ya shigo Kano shekaru 600 baya ko sama da haka. Amma a yanzu in ka fita daga Kano ba za ka fi kilomita 50 ba sai ka samu gidan Bamagoje, wanda babban Hausa ne na baya da wani yare sai naka, kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba. Mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san Annabi da yadda mu muke nunawa. Inda aikin da sahabbai suka yi, mun yi daya cikin goma dinsa, da sai ka fi kilomita 100 baka isa da gidan Bamagoje ba, sai dai gidan mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amma ga Maguzawa a ƙananan hukumomin da suke cikin asalin jihar Kano, Kirista suna ribatansu, suna ƙoƙarin su samar da abin da ake kira kudancin Kano, yadda ake da kudancin Zaria, yadda ake da kudancin Borno. A yau haka kaga mata makantu a ƙaramar hukumar Garbu, a ƙaramar hukumar Sumaila, a Kibiya, a Rano, a Tudun Wada, a Bebe, a Ƙaraye da sauran ƙananan hukumomi gudun da sauransu, dan kira dan karan soti suke ginawa. A turo ɗan Ingila ko babbaran shi ko daga kasar Holland ya zo yana gudanar da soti. Ka je ka gari kila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci, amma a gina katon soti, a zo a yi gida na fada, a ajiye wa fada injin nika, a ajiye masa injin tafar shinkafa, a ajiye masa shanu guda biyu da galma. Limamin juma'ar wannan yankin da ke liminci a kofar Hakimi baya da kaza, baya da injin tattasai, baya da komai a gidansa, saboda yadda muka riƙe addini wasa da biki. Saboda wanda zai kashe 100,000 a maudadin gidansa baya iya ware 10,000 ya baiwa yara a ƙarshen mako, ya ce ku je ku musuluntar da mutane, ga alawansu ku duk ƙarshen mako 10,000, wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan. Wannan 10,000 mutane nawa cikin matasan masu kishin addini za ka tura ƙaramar hukumar Garko ko Rano ko Tudun Wada ko Wudul ko Sumaila ko duk inda za ka tura su su je su yaɗa addinin musulunci, su kira zuwa kalmar shahada. 10,000 mutum nawa za ka tura a mako? 10,000 za su ɗauki safaya mota su tafi da ita su je su dawo, 10,000 za su samu kuɗin abincinsu a ciki, su je ranar Lahadi, su je ranar Asabar da Lahadi, su je su dawo, mutane nawa za su musulunta? 10,000 sai kayi mako biyar kana yi 100,000, amma a maulidin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani ka ba wancan 10,000, wancan 50,000, wancan 30,000, wancan 100,000. Haba ba haƙarmi, gwargwadon girman rawanin kowane shehi, gwargwadon kuɗin da za ka sa masa ambulan, waɗanda ba su da gaskiya ba sa son manzon Allah, ba gaskiya suke faɗa ba. Ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan ƙananan hukumomin da Maguzawa? Ta yaya za su kyale Kirista suna dasa waɗannan mutane cikin addinin Kiristiyaniti, su ɗauko su bayan sun kiristantar da su, su kawo su soci nan kusa da Kings Gadi ko kusa da Queens Cinema, a nan gurin suke training ɗinsu yadda za su koma su kira ƴan uwansu zuwa ga addinin Kiristiyaniti. Jiya ne da yamma waɗansu suka zo wajen Malam Abdullah, wai Kirista ne ba ma guje ya tafi Kiristanci, wai suke ce musu ai mu da ku musulmi duk ɗaya ne, dan mu muna cewa Annabi Isa Ubangiji, kuma kuna cewa Allah ku Ubangiji, kun ga kenan kuma kun yarda Allah uba ne. Wai wannan tambayar suka ce ta zara suka taho nan gadan kai dan su tambaya, wai wata ansa za su ba su? Su fa musulmi ne, wata ansa za su ba su? Dan girman Allah, in malaman nan da suke da'awar san Annabi suke tece ku ce a rediyo da talabijin, da gaske suke za a samu irin wannan? Inda gaske ne wannan maganar san Annabi, mutane ne ko karantar? Ka duba kafin masallacin Juma'a da cikin gari da kofa mai martaba sarki, akwai wani kwamiti na da'awa zuwa ga addinin musulunci a wannan masallacin? Ka duba masallacin waje, mutum 10,000 suke sallah a masallacin waje, mutum 10,000 suke a masallacin Khalifa Isaac Rabiu, mutum 10,000 suke, akwai mota, akwai babur da waɗannan masallatai suka ware don tura matasa zuwa kira zuwa ga addinin musulunci? Tsarinsu da Annabi kawai faɗa suke, suna fakewa da Annabi sai su cewa waɗanda suke so jikokinsu ne, to sai ku saboda san Annabi sai ku so jikokin nasu. Amma ba inda sun san, in sun tsare ta jikokin nasu daga Annabi, da jikokin kawai za su kiran ku zuwa gare su, ba za su danganta zuwa ga Annabi ba. A nan gurin a Kano duka bai fi shekaru 1988 wani mutum ya taso daga Kaulaha ya zo ya ce ya yi mafarki da Ibrahim Kaulaha yana kuci da mutanen Kano don sun kyale masallacinsa ya ruguje. Kaji ina ƴan Kaulaha su ba su gyara masa masallaci ba. Nan take aka tara miliyan 3 a 1988 miliyan 3, yanzu darajar miliyan 3 a wancan lokaci yanzu darajar miliyan 30. Haka aka tara aka tafi da ita Kaulaha don a gyara masallacin wani. Me yasa ba je an gina sababbin masallaci ba ganin hukumomin Kano inda maguzawa suke? Wanne ya fulada tsakanin gyara wancan da ya rushe wanda mutanen wajen suka fi zama sun fitan canta su gyara da nan inda za a gina sabon musulmi ya shigo? Abin da yasa kuka jina kansu sashi a kansu, wato suna shiga gidajen rediyo su yi raddi su yi ƙarya su faɗa wa gwamnati ƙarya zo su rubuta proposal wai suna san annabi amma sai an biya su. Maulidin nan da ake wanda gwamnati ta rawa sai su ce wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa proposal suke rubutawa tun daga zamanin kwankwasa har yau. Har yau zamanin shekarau proposal suke rubutawa ko miliyan 2 ko miliyan 3 ko miliyan 10. Waɗansu ma kwanaki aka ce an rufe hizba a yi addu'a a taimaka a saki a buɗe hizba sai wani wai aka kawo kuɗi da za a ɗan rarraba limamai ya ce wai komai ya tashi a ƙasar nan banda addu'a ita ce har yanzu ba ta tashi ba wai an ba su miliyan 1 ya rena. Wai waɗannan su ne masoya Allah, su ne masoya Annabi, su ne masoya addinin musulunci. Suna nan fa muna ganin su, muna jin su, muna ganin su. San Annabi wai za su Annabi amma sai an biya su. Inda gwamnati za ta ce kai proposal ɗin nan ya yi yawa a rage ko a ce gaskiya tun da an yi bara to bana kuma ku je ku yi dan Allah, ita kuma gwamnati ta taimaka ta wata fuska an kawo zokorodo an kawo fiya wata wajen wallahi ba za su yi maulidin ba, ba za su yi ba. Amma suna yi ne dan a biya su, shi kuma gwamna dole ya bi su, ko wannan gwamnan ne kowa ya zo dole ya bi su sai an samu tsayayye da ba zai. Amma in ba haka ba sharri za su yi masa su ce kun ji wai jama'a wai ba za a yi maulidin sayyidina rasulullahi ba su yi wannan karerayin. Shi kuma kowa zai fi tsoro a ce baya san Annabi. Wannan ƙaryar za su yi masa ba Allah ne a gabansu ba, wallahi ba sa jin tsoron Allah. Za su yi shiga gidan rediyo ce ɗan izala ne, ɗan zuna zalaha ne, don yi kuɓuta daga sharrinsu dole ya ɗan saki kuɗin a je a yi a yada gungura a huta da kuɗa. Amma wallahi babu Allah a gabansu ƙaryar su, inda Allah a gabansu su faɗa mana tsakanin su da muridansu ruwa ya taɓa fita ya je wa'azin maguzawa. Ba a fara yin wa'azin maguzawa ba a je a kira su zuwa ga addinin musulunci sai da ahlus sunna suka bayyana a Kano. Duk inda kwamitin masal wa'azi yake na a kira mutane zuwa ga addinin musulunci za ka samu na ahlus sunna ko ahlus sunna gaba ɗaya ko ahlus sunna dai rabi da rabi, amma dai ahlus sunna ne ba a yi ka samu wutar gida. Saboda haka wannan ya zama wajibi idan muna son mu bayyana sabba ga annabi mai kira zuwa ga addininsa. Na uku, yawaita salati a gare ki musamman ranar juma'a da daren juma'a. Na hudu, ba da kariya gare ki da ba da kariya ga sunnansa. Na biyar, son ahalinsa, mutanen gidansa, matansa, ƴaƴansa, jikokinsa. Na shida, son waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa. Duk waɗannan alamomi ne na son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta. Ya Ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Ya Ubangiji da mu da muka ce yin maulidi ya saba koyarwar annabinka da waɗanda suka ce yin maulidi gaske ne daidai ne a shari'a. Ya Ubangiji wanda yake kan ƙarya, ya Ubangiji ka kunya saki. Ya Ubangiji ka daidaita shi. Wanda ko yake kan gaskiya, ya Ubangiji ka taimake shi. Ya Ubangiji ka ba shi nasara. Ya Ubangiji ka sa masa haske a cikin rayuwarsa, ka sa masa cigaba. Ya Allah ka taimaki mai taimakon addininka dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa. Ya Ubangiji duk wanda yake kawo addininka cikas ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da mulkinsa, ya Ubangiji kawo masa cikas a cikin rayuwarsa. Ya Ubangiji zare albarka a cikin rayuwarsa. Ya Ubangiji ka taimaki addinin musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allahumma izzir islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dabbir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahli hadith ad-din ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Uwa musulmi, saninmu ne cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ƙarshen sako, wanda daga shi babu wani sako da Ubangiji ta'ala zai sake saukarwa a ban ƙasa. Ƙarshen littafi da Allah ya zaɓe shi ga mutan duniya, babu wani sabon annabi da za a aiko har ya zuwa tashin kiyama. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تند النبي صلى الله عليه وسلم شيني تكبك من ذني تند شيني مفي في جنسو تند شيني سوكبنسو مفي جرمنسو sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabtawa al'ummarsa nau'i na wajibai da waɗansa haƙoƙi na annabi ɗin a kan al'umma, wanda ya zanto bashi a kanmu da ake neman mu da biya kafin nan, kafin mutuwarmu. Ubangiji ta'ala ya wajabta mana kuma tashi da wannan wajibi, aiwatar da shi, sauke wannan nauyi na haƙƙin manzon Allah a kan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'umma, mata ko namiji, shine alama ta imanin mutum. Imani baya cika, kai imani baya tabbatuwa sai gurgudan yadda kowane mummune ko mummuna suka sauke haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kansu, suka sauke wajibin da Allah ya wajabta musu dangane da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da yake wajiban suna da yawa, wannan haduwa ba za ta iya yiwuwa ba, ban ambace su gaba daya. Zan ambaci kaɗan daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama a kanmu. Na daya, haƙƙi ne na annabi a kanmu mai imani da shi a matsayinsa na annabi, mai imani da shi a matsayinsa na manzo. Wannan na nufin gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar. Wannan na nufin yi masa da'a cikin dukkan umarnin da ya yi. Wannan na nufin bibita shari'arsa fai da boye cikin aqidar zuci da maganar baka da ayyukan gabbai, domin waɗannan su ne turakun da imani da annabi ke ginuwa a kai. Sananne ne a wurin kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmai cewa imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga cikin rukunan musulunci guda biyar, ya kuma shiga cikin rukunan imani guda shida. Cikin rukunan musulunci guda biyar, abu na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bayan mutum ya shaida ba abin bauta ta ga tantanta sai Allah, ba za a karɓa ba sai in ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine jakadan Allah, dan aiken Allah wanda Allah ya turo da bayani da salon yadda ya kamata a bauta masa. Sannan kuma imani da shi ya shiga cikin rukunan imani guda shida, dan dole ne mutum ya yi imani da Allah, ɗaya kenan ya yi imani da mala'iku, biyu kenan ya yi imani da littattafai, uku kenan zanne dole mutum ya yi ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda wannan na nuna ashe imani da shi babban jigo ne, yadda da shi da gaskata shi da bibitar abin da ya zo da shi babban jigo ne cikin jigogi da ke tabbatar da rabautar bawa a rayuwarsa ta duniya da kuma rabautarsa a rayuwarsa ta lahira. Ubangiji ta'ala ya haɗa imani da shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu ayoyi na Alkur'ani. Ga misali yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastazinu, cikin suratul nur yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, cikin suratul hujurat yace ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi, a cikin suratul nisa. Da waɗansu ayoyin daban wanda wannan ke nuna girman imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bin shi da yin da'a a gare shi. Sannan abu na biyu, dole ne mutum ya yi imani da cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama, shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbata gare shi ta shafi kowa cikin mutane. Ba bambanci tsakanin malami da mabiyi almajiri, ba bambanci tsakanin shehi da muridi, ba bambanci tsakanin wanda mutane suka ɗauka waliyi ne da kuma gama garin mutanen da su ana ganin cewa ba waliyye ba ne, ba bambanci tsakanin namiji da mace. Ba wani wanda zai da'awar cewa shi abinda annabi ya faɗa na umarni ko hali bai shafe shi ba, ya shafi awamun nas ne, ya shafi gama garin mutane ban da shi. Allah maɗaukakin sarki ya turo shi don ya zama zuwa ga duniya gaba ɗaya, ya bayyana hakan ta salon zance daban-daban a cikin Alkur'ani. Allah ya yi amfani da kalmar nas don nuna cewa aike da aka yi wa annabi ya shafi dukkan nas. Dukkan wanda zai shiga ƙarƙashin kalmar nas ɗan adam, ko ka ce ƙarƙashin kalmar nas mutum ko aljan, to an turo annabi zuwa gare shi. Dan Allah madaukake yace qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum, yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, yace wa arsalnaka linnas rasulan wa kafa billahi shahida, yace ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, akana linnas ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas allati hadha balagun linnas walinzaru bihi. Da sauran ayoyi daban-daban waɗanda kalmar nas ta zo a ciki, wanda ba wanda ya isa ta waye ya fice daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai fa in zai iya yin da'awar cewa shi ba mutum bane, ba aljan bane ba, to sai ya bayyana mana jinsin halittarsa, to sai mu ce saƙon annabi bai shafe shi ba. sannan kuma lafazin al'alamin da Allah ya amfani da shi, wanda lafazin al'alamin na nufin mutum da aljan, duk da waɗansu masu fassara suna cewa ma sai wallahi dukkan makhluqat, amma al'alamin in dai a wajen turo sako ne ya tafi mutum da aljan. Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin. Ubangiji ta'ala ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin. Da alamin adamin duk inda tazo a cikin alqur'ani tana nuna gamewar halitta cewa halittar Allah ne, kuma tana nuna gamewar dakadancin annabi zuwa ga dukkan alam. Mutum da aljanna duk inda mutum yake bai tabewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta waye umarni da hani na alqur'ani ko hadisi sahihi yana bin sa a duk inda yake. In yayi to ya sami lada, in kuma ya kauce ya saba to kuma narkon azaba, wato ainihin yana nan yana jiran sa. Har gamewa aka yi daidai da ahlul kitabin da aka bai wa littafi kafin zuwan manzon Allah, da manzon Allah ya zo sai da aka kira su aka ce su kyale littafin su su bi manzon Allah, to ballantana kai da ba ka da wani littafin kafin shi, masu littafi kafin shi ma saukakke da aka turo musu da annabi. Allah ya ce su qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi afala ta'qilun ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati Allah ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqq bil batil wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun ya ahlul kitabi ya ahlul kitab dukkanin su kiran su ake cewa fa ba za a karbi imanin su da annabi Musa da suka yi ada ba, ko wanda suka yi da annabi Isa ada ba, har sai sun hada da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kiran sa gamamman kira ne, ya tafi kowa da kowa ba wanda ya sai fice daga cikin umarni ko hali. Wanda yafi wani bin umarnin shine yafi kusanci ga Allah, ba wanda yafi wani ilmantuwa da umarnin ba. Inda mutum ya ilmantu ya yi aiki da shi to ya dara wanda baya da wannan, amma idan mutum ya sani bai yi aiki ba sai wani ya zo ya sani kasar nashi ya yi aiki, to wannan nabiyan shi Allah ya fi kauna sama da na farkon. Da haka wannan baya nuna fifikon shehi akan muridi ko fifikon malami akan almajirinsa, sai idan ɗaya daga cikin su ya fi ɗayan tsoron Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Abu na uku wajibi ne akan mu kudurci a cikin zuciyarmu cewa manzo Allah ma'asumi ne, tsararre ne tsararre, dan abin da isma take nufi kulawa, kulawar Allah kulawa ta musamman game da bawan, ta yadda ba zai aikata aiki ba sai nagari, ba zai zake wa mummunan aiki ba. Kulawar Allah kulawa ta musamman game da bawan, kariyar Allah, manzon Allah kararre ne tsararre ta fuskar isar da manzanci, ba wanda ya isa ya hana shi har sai da isar da dukkan abin da aka masa sako. Duk kalubalen da ya ci karo da shi a zamaninsa bai sa ya boye aya ɗaya cikin ayoyin alqur'ani ko kalma ɗaya ko hukunci ɗaya cikin hukunce-hukunce ba. Bai bar duniya ba sai da Allah ya ba da shaida addini ya tuka, inda ya boye da bai tuka ba kenan, sai da Allah ya yi saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Manzo Allah kuma yace taraktukum ala mithl al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Dan haka kararre ne shi ta fuskar isar da manzo sai manzancin sa, sannan kararre ne shi tsararre daga aikata kafirci kafin a aiko shi manzo da bayan a aiko shi manzo, domin Allah ya fitar da rabon shaidan daga jikinsa tun yana yaro dan karami, aka turo mala'ika Jibril ya cire rabon shaidan daga cikin zuciyarsa. Tsararre ne shi daga ƙarya, baya yin ƙarya a cikin zance na yau da gobe, baya yin ƙarya cikin wahayin da aka yi masa. Wannan hatta mutanen da suke zamani da shi sun shaida haka, waɗanda ma ba su yarda da shi din ba sun ce da shi ma jarrabna alayka illa sidqan. Hirakal sarkin Rumawa yace ma kana liyada al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah, ba yadda za a yi kiwa mutane ƙarya sannan a ce ya zo yi wa Allah ƙarya, ba zai taɓa yi wa ba. Ya yadda da annabi cewa lalle baya ƙarya, kaga shi tsararre ne shi ta wannan fuskar, an tsare shi daga kaba'ir dhunub. Ubangiji ta'ala ya siffanta shi da halaye nagari, ya yi masa tazkiya, ya wanke shi ta tazkiya, ba da shaida akan sa yace wa innaka la ala khuluqin azim. Abu na biyar wajibi ne san shi sama da yadda mutum ke son mahaifansa ko ƴaƴansa ko dukkan mutanen duniya. Haka aya ta yi ishara cikin suratul tauba, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, zuwa ƙarshen aya inda Allah ya kidaya mana ababai guda takwas: iyayenmu, ƴaƴanmu, ƴan uwanmu, matanmu, danginmu, dukiyarmu da komai. In ya zanto su muka fi so sama da Allah, sama da manzon Allah, sama da jihadi dan yada kalmar Allah a ban kasa, to fa tarabbasu. In wannan ita ce ɗabi'ar ku, to ku jira ku ga abin da zai biyo baya indai har kun fifita ƴaƴa da iyaye da zuciya akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko san Allah subhanahu wataala, ko san ya da kalmar musulunci a bangasa, to ku jira ku ga me zai biyo baya. Hatta yati Allahu bi amrihi, har Allah ya kawo lamarinsa. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah ba ya shirye da mutanen da suke fasikai. Al-qadiyya, Allah ya kansa da gafara. Yace wannan aya ta isa zaburarsuwa da dan hankali da kafa hujja da lizintarwa bisa ga wajibcin son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da girman wajibcin da tantantar asosiyin shi annabi, domin Allah madaukakin sarki ya kwamfashe zukatan dukkan wanda suka zanto ƴaƴansu ko iyalinsu ko iyayensu ko danginsu suka fi kauna sama da manzon Allah. Allah ya kwamfashe zukatansu a cikin wannan aya, ya razanar da su, ya firgitar da su, yace fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri, sannan kuma ya fasikantar da su a ƙarshen aya, yace wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah ya ba su labari bisa ga cewa dukkan wanda to ya riga ya fata, to kaga Allah ba zai shirye, wato ba mai shirye da shi, duk wanda ya fata Ubangiji subhanahu wataala ba zai shirye da shi ba, in shiriya ta zo wa mutum da gangan ya kauce mata, to sai Ubangiji ta'ala ya kyale shi. Da haka aka wa Yahud, falamma zagu azaga Allah qulubahum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi, yace na rantse da wanda raina ke hannunsa, ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai na zama nene abin so a wajensa, sama da ɗansa, sama da mahaifansa, sama da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya. Da haka wajibi ne mu kudurce a cikin zuciyarmu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da kaunar kowa. Sannan abu na biyar, wato abu na hudu, kai na tsallake na hudu, wujubu ta'ati, wajibin ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haƙƙi ne akan mu bi shi, wajibi ne mu bi shi, ba wai zafi aka mamu ba. Dan Allah ta fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Rantsuwa Allah yi, yace na rantse da Ubangijinka, mutane ba za su yi imani ba har sai sun mayar da kai kai ne alƙali cikin abin da ya gudana na sabani a tsakaninsu. Idan sun yi sabani, wane yace ya halatta, wane yace bai halatta ba, wane yace kaza daidai ne, wane yace ba daidai ba ne, wane yace shirka ne, wane yace tauhidi ne, wane yace bid'a ne, wane yace sunna ce, to ba za su zama mummune ba har sai in sun mayar da maganganunka su ne za su yi alƙalanci don raba gardama a tsakaninsu. Sannan ba su samu kunci ba cikin abin da ka zartar na hukunci, sannan su miƙa wuya, iyakacin miƙa wuya. Ubangiji sai inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mummunai lokacin da duk aka kira su zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah, dan ya yanke hukunci a tsakaninsu, ba abinda suke cewa sai dai su ce sami'na wa ata'na, mun ji ko mun yi biyayya. Ba sa kallon wa ya faɗa musu maganar, abinda suke kallo me ya faɗa. Don ma'auni na yadda da mutum ko rashin yadda, me ya faɗa, ba wane ne ya faɗa ba. Sannan abu na shida cikin ababen da suke wajibi ne akan mu, haƙƙin manzo Allah ne akan mu, dole ne mu so mutan gidansa, dole ne mu ga girman su a cikin zukatan mu, dole ne mu yadda da falala da fifikon da Allah ya ba su, dole mu shigar da su cikin salati lokacin da zamu yi wa annabi salati, tunda ya koya mana a cikin sigar salati daga wajensa, mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kaga sai mun shigar da alul bait. Idan an ce alul bait ko zuriyar gidan annabi ko sharifai kamar yadda ake faɗa musu a Hausar Kano, ahlul bait wato zuriyar gidan annabi sune banu Hashim. To Hashim kuwa ba ya da ɗa da ya bari a ban kasa sai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ne ya bar ƴaƴa kamar haka, ya bar Abdul, yana da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba wai ya bar shi ba cikin ƴaƴansa, yana da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana da Abu Talib mahaifin Aliyu, yana da Safiya, yana da Al-Harith. A takaice dai dukkan ƴaƴa na Abdul Muttalib ko dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib a fakaita su ne banu Hashim, tunda shi Hashim din baya da kafin Abdul Muttalib. Waɗansu malamai na ƙarawa da ƴaƴan Al-Muttalib, wanda Al-Muttalib ɗan uwa ne na Hashim, shi da Hashim su biyu dukkan su ƴaƴa ne na Abdul Manaf. To dukkan musulmin da ke dangantuwa zuwa waɗannan gidaje da muka ambata, gidan Abdul Muttalib, gidan Al-Muttalib, dukkan musulmin da ke dangantuwa ko a gwari-gwari in kayo reshe na ƙasa, gidan Aliyu, gidan Ja'far, gidan Aqil ibn Abi Talib, gidan Hamza ibn Abdul Muttalib, gidan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, to wannan ya zama ahlul bait. Sannan kuma matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƴaƴansa su ne ba shugabannin Ahlul Bait, su ma suna cikin Ahlul Bait matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bai dace ba da hankali ko shari'a ka ce iyalan wane, kana nufin ƴaƴansa kadai banda matansa, domin sai da matar ta fara zuwa kafin tsayar, da haka matarsa tana cikin ahalinsa, matan Annabi suna cikin ahalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Irin mutuncinsu da darajanta su na cikin darajanta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kare haƙƙinsu yana cikin kare haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mayar da martani game da wanda ya munana musu na cikin mayar da martani game da wanda ya munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya hukunta cewa matansa iyaye suke auren dukkan wani mummuni. In mutum ya ce matar Annabi ba uwarsa